sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin kasuwa akai miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimaitin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Assalamu alaikum, da cikin kullu labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makeri. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky yayi gargadi a jiya Asabar cewa har yanzu akwai mummunan barazana a tashar makamashin nuclear Zaporizhia da Russia ta mamaye, kuma Russia a shirye take ta tada abubuwan fashewa a cibiyar. Zelensky yayi nuni da wata majiyar tattara bayanan sirri a matsayin inda ya samu waɗannan bayanan. Akwai gagarumin barazana saboda a fasahance Russia ta shirya ta tada bam a tashar makamashin. Zelensky yana faɗa wa manema labarai a wani taro da yayi da Prime Minister Spain Pedro Sanchez wanda ya kai ziyara a kasar. Sai dai shugaban na Ukraine bai wani ƙarin haske ba. Sashin tattara bayanan sirri na ma'aikatan sojin Ukraine ya faɗa a baya cewa sojojin Russia sun binne na kiyoyi a tashar. Zelensky ya yi kira da babban murya ga kasashen duniya akan tashar Zaporizhia da ke zama tashar nukuliya mafi girma a nahiyar Turai. Ya kuma kira da a kakaba takunkumi akan tashar nukuliyar Russia ta Rosatom. Wani hadarin mota ya kashe akalla mutane 52 yayin da wata motar da kunkaya ta kauce hanyar ta afka wasu motoci da masu tafiya da kafa da ma wasu masu sayar da kaya a wata kasuwa dake yammacin kasar Kenya. ‘Yan sandan yankin sun faɗa da yammacin ranar Juma’a cewa mutane 48 ne suka mutu a cikin motoci da suka mokaɗe da ƙananan bus-bus da babura da ma wasu manyan motoci a Londiani. A jiya Asabar, adadin waɗanda suka mutu ya ƙaru zuwa 51. Ana sa ran wasu da dama sun makale a cikin motocin da suka lalace. Kwamandan ‘yan sanda Tom Dera yana faɗa wa kamfanin dillancin labarai na Associated Press. Yayin da ruwan sama kaman da bakin kwalya ya kawo tsaiko ga aikin ceto. Ma'aikatar ceto ta Red Cross a Kenya ta ce an kwantar da mutane 32 a asibiti kuma ana buƙatar gudunmuwar jini. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres da yake ziyara a babban birnin kasar Haiti a jiya Asabar ya ce taimakon jin kai na kasashen duniya bai wadaci buƙatar matalauciyar kasar ba, inda ya kira ga ƙarin taimako ga 'yan sandan Haiti su yaƙi ƙungiyoyin banga. Manufar wannan ziyara ita ce janyo hankalin kasashen duniya akan matsaloli da kasar ta Caribbean ke fama da su wurin yaƙi da rikicin ƙungiyoyin banga da ya mamaye babban birnin kasar Port-au-Prince. Nan kuma Guterres ya buƙaci a tallafa musu. Shugaban na Majalisar Ɗinkin Duniya ya faɗa watanni 9 da suka shuɗe cewa kasa ɗaya ko kasashe biyu su tura wata rundunar kotakwana su taimaka wa jami'an tsaron Haiti. Babu wata rundunar da aka tura saboda ba wata ƙasa da ta yi yunkuri akan wannan buƙata. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Matsanancin zafi ya sake tashi a jiya Asabar a yawancin jihohin kudancin Amurka, yayin da ake sa ran yanayin zafin a duk ƙarshen mako zai yi tsanani zuwa ma'aunin Celsius 37.6 cikin 100 ko kuma sama da haka a jihohi da dama. An yi gargaɗin samun zafi mai yawa a birni mafi girma a jihar Arizona, inda birnin na Phoenix da unguwannin kewaye suka sha zafi mai tsanani da ya kai ma'aunin Celsius 46. A hali da ake ce kuma, birnin Las Vegas na jihar Nevada da ke kudu maso yammacin kasar ya fuskanci tsananin zafi mai ƙuna a ranar Juma'a, kuma masu hasashen yanayi sun yi gargaɗi cewa za a ci gaba da samun yanayi mai zafi a duk ƙarshen mako, wanda zai kai tsakanin ma'aunin Celsius 41 da 49 a yawancin yankin. A jiya Asabar, jami'an gundumar Clark sun buɗe wuraren sanyaya jiki ga mazauna wurin. A ƙarshe, sama da mutane 1,300 ne aka kama a Faransa yayin wani tada zaune tsaye da ya shiga wuni na hudu, lamarin da ya kai shugaba Emmanuel Macron ga soke bulagurinsa zuwa kasar Jamus a jiya Asabar, yayin da ake jana'izar matashin nan Nahil M da harbin da 'yan sanda suka masa har lahira ya haifar da tashin hankali a faɗin kasar.
La labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Shirin BOA Hausa kasuwa akai miki doni.
To masu saurare assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a wani sabon shiri na kasuwa akai miki dole daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yau shirin yana zo muku ne daga garin Mina dake Makka a kasar Saudi Arabia, kuma mun duba irin hada-hadar kasuwanci da ake yi a wannan wuri bayan kammala ko kuma saukowa daga hawan Arfa, kuma muna ɗaya daga cikin wata mai sayar da sayarwa a wannan kasuwa. Malama suna?
Suna na Hawwa.
Hawwa, me kike sayarwa a nan muna?
Wala, huluna nake sayarwa.
Huluna, to ya kasuwanci yake tafiya?
A kasuwanci alhamdulillah ba laifi.
Na'am.
Yan Najeriya ana ta hada-hada, an sako lafiya kalau.
Na'am.
Masha Allah tabarakallah suna sayarwa.
To kamar hulunan kina ga kina kwance ma kina bacci, nawa nawa ake sayarwa?
Akwai na riyal 5, akwai na riyal 3.
Na'am.
Ana sayarwa kuma na suna siya ba laifi. Sai Allah ya maida su gidan su lafiya.
Ana ganin kaman kuna tsara idan alhazai sun zo, da gaskiya ne?
A'a, ba dai riba sosai bace ake dora, su ma ka san komai yanzu yayi tsada. Shine ya saka. Amma suna ma sosai neman ragi sosai da sosai, kuma ana rage musu.
Domin kun kammala wannan kasuwa ta muna, sai kuma ina?
Sai kuma Makka.
Ita wannan kasuwa sai baɗi kenan kuma?
In muna da rai da lafiya insha Allah.
Ke kin daɗe nan kina wannan kasuwa?
Eh, ni anan aka haife ni.
Anan garin, anan Makka?
Eh.
Kuma duk shekara kina zuwa cin kasuwa?
Insha Allah.
To kina samun kuɗi sosai?
Ba laifi, ana samun na rufin asiri.
Yanzu in kin gama cin kasuwa nan ta muna, kamar nawa kike samu?
Nan ta muna? To duk da dai ana tsadar kuɗin mota, ana ɗan samu ba laifi. Ka san kasuwa sirri ce. Iwa.
Wato baki zaki wada sirri.
A gwara dai in yi shiru.
To kamar su hukumomin Saudiya na, akwai wani abu da suke ansa na haraji a wurin su?
A'a, ba sa ansa, baka gani suna cewa ya dauke ayi wane ne, wata ran ma har suna dauke kaya? Iwa. Amma dai kenan wajen Hausawa ne muna samun rangwame. Saboda Hausawan ba sa bari a dan wulakanta mu. Iwa.
To mun gode malama.
Ni ma na gode.
Ba da sa'a.
Allahumma.
To bayan mun kammala da mai sayarwa, sai kuma ɗaya daga cikin ko kuma wasu daga cikin alhazai da na ga suna sayan kayayyaki. Malam, barka dai.
Yawa, masha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Isa Ibrahim daga jihar Gombe.
Na'am.
Da farko dai ina farin ciki na da zuwa wannan waje, kuma a wannan kasuwa dai kamar yadda kowa ya sani, kasuwa ne wadda ta hada kowa da kowa, don duniya ne a nan gaba daya. To, a wannan kasuwa kayayyaki dai ba yadda babu.
Yanzu kai me ka sayi anan? Na ganka sayi nan wurin huluna.
Kware daga gaske, sunan na sayi huluna guda uku. Wasu riyal 10-10, wasu riyal 5-5. Sannan na sayi riga wadda na same ta dinkekkiya a riyal 40. To kaga in har muna kamanta kudin mu da na Najeriya, to ba za mu iya sayan kayan ba. Amma sun muka bar su a riyal din kawai, in sun ce mana riyal sai mu bar shi a riyal din. Saboda mun duba sai mu ga an ce riyal 70 sai mu duba. Nawa ne sai mu ce 14,000 ne ba, 14,000 wannan riga. To sai mu ji wani iri. To saboda bamu saba canje canje wannan riyalin ba, kudin mu ba daraja yanzu. Wa za ka dauki riyal daya a 200 na gida? So shi Alhaji in yaji sai ya ce nawa ne wannan, yana tambaya riyal 70 nawa kenan kudin mu na Najeriya, mun ce masa 14,000, ya ce kai ba zai ba, sai ya kara gaba kwarai da gaske.
Amma nan mu ne ya fi sauki ne da kuke sai nan, maimakon ku bari sai an je maka bayan kammala.
To alhamdulillah, gaskiya nan suna jin Hausa. Idan wani abu ya kasare mu kan ce musu famu kwana gida ne ku rage can ba ruwan su, wani sai ka nemi interpreter ya fassara masa ba shi dan kasuwan ga abin da kake so. A sai ya ce ma in shi in ba goma nan ba ba zai sayar ma ba. To amma nan zamu ya ce musu goma, in sun ce ba goma ba mu ce to gaskiya ba zamu ya ba, ku rage ku bar mu nan su kaza kaman 7-7 ko riyal 7 ko riyal 5.
Sai samu sauki a nan,
an fi kwarai da gaskiya, an fi samun sauki saboda suna jin yaren da muke ji.
To ga kuma wani Alhaji. Alhaji barka dai.
Barka ka dai.
Suna fa?
Suna na Alhaji Kabiru mai turare garin Bakashi.
Bakashi wace jiha kenan?
Jihar Gombe.
To kai ma Gomben da yake nan. To me ka sayi nan?
Na sayi kayayyakin yara da na mata, wanda kuma ka san abun da idan ka shigo kasuwa zaka zo sai kaga abun da ya maka, ko da baka tashi saye ba. To Allah hakika dai na sayi kayayyaki na mata, na yara da kuma na yan samari hakan nan
ka samu sauki ne ko
eh wani bangaren na samu sauki wani bangaren ko bazan ce na samu sauki ba saboda yanayin kudin namu da nasu ba daya ba
to amma yanzu kai kaman nawa ka kashe wannan ka
eh kaman abun da yanzu nan na kashe ina gana kashe ya kai real 100 a yanzu
to ya baka bari sai an je maka ba
eh to kaman yanda na gaya maka tun daga farko idan ka zo baka tashi sayan abu ba amma zaka ga abun da yayi sai kaga
wato kayan sun baka sha'awa ne
sun ban sha'awa shi yasa na saya
yasa ka kasa hakuri
eh shi yasa
ba za su dame ka ba
eh to ba za su dame ni ba saboda gobe ina nufin zan tafi makka
alhamdulillah akwai kuma wani Alhaji ranka rike suna
shugaba Alhaji Awwal Tukun shugaban kuma jin dadin alaze na jaddanka
na'am Delta can kudancin na
South South
to gaskiya ma nayi babban kamu nayi karo da kai wannan kasuwa me zaka ce game da wannan kasuwa ta muna
wato wannan kasuwa dai kusan tun da na fara zuwa aikin maka a shekara ta 2000 nake ganin wannan kasuwa da lokacin ma in ka fito zaka tarar da abinci nan muke sayan abinci kala kala na mutanen mu na gida mu ci muna jin dadi amma daga baya kuma da aka saki tsarinka aka zuwa na abinci na zamani suka daina kawo abinci amma suna dan su mogulin din kayayyakin su suna zuwa suna baje kolu su
na'am to yanzu kana ga ita wannan kasuwa tana da tasiri wurin alhazai
a gaskiya alhazai suna sayayya suna musu ciniki sosai ba kadan ba kamar yadda kaji waɗannan sun yi bayani suna ciniki sosai kuma matan suna ciniki suna jin dadin zuwan alhazai
amma me zaka ce musamman game da yadda take amfanar su alhazai da kuma su kansu masu sayarwar me zaka ce
a gaskiya shi Alhaji ya zo ya ga abin da bai taba gani ba yayi sha'awa ya siya ita kuma ta yi kokari ta shigo da kayanta su yan kasuwa don ta samu riba kuma ta samu kamar yadda wannan ta faɗa suna samun amfani ba kaɗan ba
to yanzu kana ga wasu suna ganin ya kamata a rika bari sai an je maka a yi sayayyen nan maimakon tun nan mina me za ka ce ga masu
in ka ga ya yi maka sauki sai ka siya ana kamar mu da ke mun saba zuwa nan ko duk shekara yawanci mukan je Jidda mu yi sayayya wasu kuma ba su san ma hanyar zuwa Jidda ba ko wasu kasuwanni na Makka iyakacin sun ga kayayyaki a nan su siya shikenan
Alhaji daga karshe kai bangaren ka yanzu me zaka ce kwata-kwata ga alhazai game da wannan kasuwanci da ake
a ni a halin yanzu kan bazan iya cewa ga wani abu ne dai da an riga an saba ya zama jiki ya zama jini ana yi yau da gobe yawwa ma
akwai kuma Alhaji guda ranka rike suna da kuma jaha
suna na Abu Sufyan Ahmad sai sai shugaban alhazai na cancaga local government
to gaji na ci karo da kai wannan kasuwa ta muna ka sai wani abu ne
eh to ni mun za na kai ga siya ba
na'am ka fara da
siya eh amma ni muna tare da waɗanda suka siya
na'am dama kana ka saba yin sayayya anan koko dai
eh to a baya can dai kan mun yi sayayya anan amma a yanzu ba abu to me za ka siya ba abin da za ka siya
ai amma me za ka ce game da ita wannan kasuwa ta muna da ba dare ba rana kwana kusan uku sana ce
haka ne wannan kasuwa kamar yadda wanda suka gabata suka faɗi kasuwa ne wanda yake mutane suna ɗan samun alfanu a wurin alhazai sukan samu abin da suke so to kuma masu siyarwa su ma suna amfana alhaji kamar inda anguwannin da muke wani lokaci za ka ga abin da kake nema baka same shi a can ba amma a nan
kana ne Makka kenan
a Makka a nan sai ka ga shi to sai kai amfani da wannan dama sai ka siya in yayi maka in kuma bai maka ba ka koma maka sai ka je ka nemi inda yake ka siya
kai ma kaya da nan kayan sun fi sauki koko
eh to ka san baka cewa nan kaya sun fi sauki kai confiarin din shi da Makka saboda nan moto da za su shigo su zo nan ba karamin tsada yake da shi ba to ko kaga ba zai yiwu ka yi wani business a short ba dole business kana yin shi don ka ci riba ne to sun shigo moto kudi da tsada sun zo nan kaga tsadan motar nan dole zai hau kan kayan nan ne don dole a raba shi kudin ya fito kuma har a samu wani abu to ko da dai da kaɗan ne nan din zai iya fin na cikin garin Makka inda muke
zai iya nan nan zai dan fi kudi ko
yaya zai dan fi ko da dai dan yaya wani abun kuma sai ka same shi da sauki fiye da yanda zaka same shi a Makka
dan Alhaji Abu Sufyan da mun gode kwarai kai ka sai wani abu wannan rigan nan ka sai ta
a nan ballin sai ta gaskiya wannan rigan a Madina sai ta
a Madina ka sai to me ka sai wannan kasuwa
lallai nan na sai fulla nasu ne kuma jalabiya na yara sannan kuma nasu ne wasu gari suke ce magumama wanda ake kawo nan rara
ko babban kaya ke
eh amma kuma suna rasu wasu sifa
kuma faɗa musu nan ka bari amma suna
eh suna na shehu mariu
daga ina kenan
daga salka
dar ne je kenan ko
dai insha Allah
to me zaka ce game da wannan kasuwa tana da amfani
to alhamdulillah gaskiya suna taimaka mana suna mana kokari ina abun nan ma sai mun je mun nema babba zamu san inda shagon yake ba sai su kawo shi nan su kawo kala kala eh su ba kala guda suke ka ba wani shago in ka je kala kaya guda za ka gani kawai ba za ka san wuri ba za ka je ka yawo ka samu wannan abun ba amma nan gaskiya yanzu hado kai san kala kaya goma su kawo mana wuri daya kaga wannan ka hada ka saya har ka gama abin da za ka dan saya nan gaskiya alhamdulillah wallahi suna mana kokari tsakanin da Allah
wato ka samu sauki da ka sai
ah wallahi na samu sauki gaskiya alhamdulillah
da nan da muka ina kake so kai saya
eh to gaskiya na diba nan amma in son samu ne wallahi an gama nan mina
gaba ɗaya ka kashe kuɗin ka
gaskiya alhamdulillah gaskiya ga nan gama sanan alhamdulillah saboda wallahi akwai sauki sosai haka su larabawa nan in suka faɗi da kaya musu magana ba za su fahimta abin da kake faɗi ba
kalamu wahid
eh kalamu wahid kawai ba wani dan sauki da za a ma amma haka nan za ka ta buga kuduku ne ka ce kaza su ce kaza har ku zo ku daidaita kuma a samu sauki gaskiya kuma haka su can in suka je wurin su samu sauki wurin su saboda su tsari ne
to mun gode kwarai to jama'a masu saurare da wannan Alhaji na jihar Niger muka kawo karshen wannan shiri na wannan mako na kasuwa a kai maki dole a madadin kowa da kowa a musamman abokan aiki da ke Washington DC da Maryam Dauda mai kula da shirin a ni Mustafa Nasiru Batsari daga nan muna ta kasar Saudiya nake cewa assalamu alaikum
Masu sauraro kada a shafa har yanzu ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga nasihar Lahadi
shugaban ne na wani sashe na Baptist Church a nan Bauchi ne dikin ne a church to a ita dai zamantakewa yana bukatan lumana yana bukatan zaman dan wantaka yana bukatan mu'amala da juna babu tsangwama babu tsoro babu fargaba saboda dukkanmu Allah Ubangiji tsaye ne shi ne halice mu duka da fari da baki da dogo da gajere da mace da namiji duk haka Allah ya halice mu idan da yana so tunda shi ne Allah mai halittar komai sai yi mu gaba daya mu zama abu daya ko mu zama duk mazaje ne a duniya ko kuma a mataye ne gaba daya ko kuma bagagen fata ne gaba daya amma a cikin ikon sa yana raba mu amma abin da yake so da mu shine a zauna lafiya ai zama yan uwa ɗan cuɗaika ka cuɗe ni saboda zaman makwabtaka haƙƙi ne idan baka yi zaman lumana da zaman lafiya da makwabcinka ba idan wani bala'i ya taso mutanen da kake ganin naka ne suna can da nesa kafin su zo wanda yake kusa da kai shine daga katanganka sai na shi shine kamata ya fara zuwa amma idan babu zaman lumana idan babu zaman lafiya idan babu zaman yadda tsakani ba zai je ba haka shi ma idan wani abu ya same shi ba za ka je ba to kaga wannan duk muna cutar da kanmu ne Allah kuma bai ce a yi zaman kiyayya da juna ba duk wani addini dai da na sani dai a faɗin duniyan nan babu addini da ke cewa tashi ka je ka kiɗan wanka kowane addini kullum abin da jagororin addinin suke faɗa shine a zauna lafiya don da zaman lafiya da shi ake samun ci gaba da zaman lafiya a nan zaka samu abin da zaka ci da zaman lafiya a nan zaka samu shirin da zaka sa a cikin zaman lafiya nan mutum zai iya yin addinin sa nan zaka iya kabbin da hakkin ibada amma idan babu zaman lafiya ka duba yanzu a wancan lokaci ai ma ba faɗa aka yi ba maganan corona babu zuwa masallaci babu zuwa coci to ka gani to Allah yana son a zauna tare shi yasa yayi mu taren sai ka ga a cikin yan uwa wannan yana wannan addini wannan yana wannan addini to zaka ji dan wanka ne to ai dole a zauna lafiya lafiyan da nake yanzu shine a zauna lafiya don zaman lafiya shine zai kawo mana babban ci gaba da kuma duk wani abin da za a yi na rayuwa
madalla yanzu kuma sai maimaitin shirin lafiya uwar jiki
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. A sati uku da suka gabata shirin lafiya uwar jiki yayi magana akan maternal mortality, wato yawan mace-macen mata masu juna biyu da kuma kananan yara musamman ƴan ƙasa da shekara biyar. Wanda likita yayi mana bayani cewa rashin zuwa asibiti ko rashin awon ciki a lokacin da mace ke dauke da juna biyu na ɗaya daga cikin dalilan da ke haddasa wannan matsala. To a wannan satin zamu yi magana akan awon ciki ko kuma zuwa asibiti a lokacin da mace ke dauke da juna biyu da kuma muhimmancin sa. Madam Umar Hajiya Adama ma'aikaciyar jinya ce kuma shugabar asibitin tashar sarki a Maradi ta yi mana cikakken bayani akan awon ciki a hirar su da abokin aiki na Mansur Sani. Ga kuma yadda hirar tasu ta kasance.
Awon ciki shine ake cewa ada CPNR CPNR amma a yanzu ya koma SPN shine ake cewa suwan prenatal. Ana fara shi kaman mace in ta yi kaman washin wanki kaman wata uku. Za ta zo likita don ta san cikin wani matsayi take, ciki ne gare ta ko kuma wani ciwo ne gare ta. A lokacin nan ne sa shi fam za ta auna ta, za ta ba auna fitsarinta ta gano da lalle-lalle ciki ne gare ta. Amma mafi yawa duka mata ba za su zo wajen awo ba sai sun fara jin ciki ya fara motsi, lokacin nan ne ciki ke bayyana. Amma ɗan kyawun dai awon ciki a ce mace wata uku ba ki ga haila ba sai ki zo ki zo likita don ki san menene, tunda akwai waɗansu cuta ce za ta same ka kana dibi kawai ciki ne gare ka, a'a ba ciki ba ne ashe cuta ce. Amma da ka zo likita za a gano lalle-lalle ciki ne ke gare ka. Waɗansu ba muna samun su wata guda da sun samu wannan lati za su zaba su ce likita sashi kam gaskiya ban ga hannuna ba wanga wata, sai a ba su a wani hitsarin su sai a bayyana a galalle akwai ciki sai a ce ciki ne gare su. Sai a kwatanta musu matakan za su dauka wata uku za su zo su fara awon su. Kuma unguwanin wannan awo kamar yadda kowa ya sani za a gano lahiyar mace da abin take dauke, za a gano tahiyar wannan ciki yana ga zuwa daidai ko ba zai zuwa daidai ba. Macen nan a nan wurin awon ciki za a gano cutar da ke gare ta. Tun da ɗan kan lura yanzu da kan shi ta ce maka suwan prenatal ya kama tun daga ɗaukar zahi jikinta har zuwa radiyon da ake yi a ga kwanciyar ɗanta a ga lahiyar ɗanta. Muna samun matsaloli sosai saboda mata waɗansu ba za su zo ba sai ciki ya kai wata tara. Wata tara sai ga mace ta zo awon ciki. A lokacin nan ka gani duk wani binciken da za a mata in ma tana karamtar jini, a lokacin nan ka gani ko an ba ta maganin da za su sha jinin nan ba zai bunƙaso shi ya samu jini sosai ba lokacin da za ta je wurin aiwa. Saboda me yasa ake son a zo wurin awo? Ana ba su magani na ƙarin jini. Wannan ƙarin jini ake ba su ko ka je wurin naƙuda ko kin je wurin aiwa ko kin zo da jini lalle-lalle ba za ki zo da jini ki gaba ɗaya na jikinki ba, a samu kaɗan cikin jikinki wanda zai saura. Na biyu ana baki maganin rigakafin cizon sauro. Muke kara karamta shi ne ko can dama ga mata masu ciki masassara cizon sauro. Mai yaya duk kun sani yanzu a ƙasa ga tamu ka taima ka sani a ƙasa ga tamu sai ka iske mace ko ba ta ciki tana ciki za a zamana a kan mahira sai an kai ƙarye na wani dare. Shi kuma sauran cije ka a nan nan ne yake yake kamar yin laɓa ya samu ya cije ka. Kai sa maka cuta. To kin ga kizo shi a wannan sai a baki wannan maganin na da ke ce masu sulfadoxine da in muka ba mata sai su ce a'a ni ban karya ba ni shi. Mai yiwa ka ba mata shi a'a ni ba ni sha sai na je gida. Mu kuma an san in ka zo wani awo a ce surplus kin sha wannan maganin na sulfadoxine ba su shi.
To likita menene amfanin awon?
Amfanin shi ko sinar amfani sosai saboda yana kare kamar yadda ake ba yaran nan CPS kin gani suna sha wannan comprimate kenan da ake ce mana CPS kenan ya iri guda ne da wancan ya shi ma duka riga kai ne ta gani ko. To mace ta zo wata tara ta yaya za a samu duk wannan falala ba ta same ta ba? Sai ka ga mace ta zo wata tara da kumburi na jiki tension, a lokacin za a gano tension tana da hawan jini. Duk maganin za a mata lokaci ya riga ya kurce na wajen aihuwa kenan. Duk abinda za a mata kalilan ne ko an yi magani gaskiya cikin ɗari da kyal za a samu kamar kashi goma waɗanda za a ce an samu an ceto su. Amma in kin zo wurin awon ki tun da wuri za a kare ki, hana ki cin gishiri, a ce miki ga hankali kina fara kumburi borin gishiri zai kina ina exam kina hawan jini kina ramtar jini kina da cuta kaza kamata a kare ki danki ga kwance da ke cikin shi ba mai kyau bace ya kamata ki kaza ya kamata ki shirya kaza kaga duk wannan ba sai in kin zo lokacin zaka so abin lokaci ya kure kaga matsalolin ki samu sosai gare su haiwa duka mata wallahi ba za a zo ran awu ba kuma awun ga kowa san kyauta ake shi sai da examin sauran akwai kurakwa akwai sauran ɗin kamar awan jini tsarin da za a baki takarda a cikin take take wannan dole zaki biya shi in kuma kin zo cikin center kin da ake shi dole sai ki biya kudin wannan kudin awan jinin nan da awan tsari wanda za a miki da sukari shi wannan kina biya shi amma wan gade awo dai sun zurutun shi ake cewa awo dai wannan za a miki tun daga samun cikin ki aikowar ki kyauta ake kishi a shekarun kwan shekarun baya ma nake gani har aiwa ma ai gwamnati ta dauke har aure kuwa gwamnati ya dauke ki awon cikin ki har aiwa kyauta ake kishi daga bayan gadi aka dukna ci take kin nan shi ake cewa aiwa kyauta yanzu babu shi sai ki zo likita sai ki bada shi kake Allah ya shirin an ki aiwa shi kama ci ake cewa ki aiwa an ki kiri shi kike kuma kin sa magani ki isa shi duka yanda ya kamata ki gani kenan kin kare lafiyar ki kin kare lafiyar dan ki da cikin ki
mata na koken cewa akwai matsalolin da suke samu in sun zo au ni za ku cewa game da haka
matsalolin ke samu wajen mata haka su ma mata muna ta cin gari muna tambayar su matsalolin suke samu su zo likita sai su zo likita abin da ke sa ba su wa likita wurin awo ciki saboda in suka zo za su kai har tsakar rana shi kuma ka san awo in a tsaya awo na tsakani da Allah sashen ki ta karantu ta san dokokin awon cikin mace in za ta yi awon cikin mace wallahi duk mace guda tana ɗaukar kawai minti da kusan kai minti goma don ta bincike ta ga lahiyar jikinta ai ba da a zo ɗaya ne a rura maka hannu kawai a ce tashi a ce ta da a'a sai an tsaya an bincike ki an dibi shi ɗan in ɗanki na moce a diba a kina da shi ne a diba a gani ba ki da kumburi a diba a gani awon tsayin cikin ki ya kai wata nawa a cika takardu tun da ai ba miki awa sai ki haka nan dole ne sai an bi takardu dalla dalla wanda da kin dawo aka ji kamar an san takardar ka za a shawo ta ayin kullu su mata sun sani banda karar kin kirkoi gare su an nusu akwai fish wanda ake cika musu wanda kin zo za a dauko ta wannan fish kin akwai ransa yi ma iri cikin ta komai akwai cikin shi akwai awon zahin jiki akwai awon tension akwai awon itsari akwai irin exam akwai ciki akwai awan ga tsayin cikin ki akwai a gani danki a cikin ki dan da ke ko ciki yana motsi kin gani ko shi ne ke cema ba ta maka da yake na wannan shi sa ke dora miki wannan ke dan kuma dan falaukin da ke dora miki da ciki sashen ta dora kunnan ta cikin shi to kenan dole ne in kun kai kusa tan a ini to a dauki akan ma minti goma goma awa nawa za a yi kana kare muku awo kun gani kenan shi sa muke so mata su zo shi awo lalle muna da kwarakwarai mu likitoci
masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma anan za mu jalin zamin shirin a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka danganin shirin ya zo muku musamman abokin aiki na Mansur Sani sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa a tare mu a wani makon inda ma'aikaciyar jinyar za ta yi mana bayani akan illar rashin zuwa asibiti a lokacin da mace ke dauke da juna biyu mu huta lafiya
Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 bayan ga haka ko da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashinhausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryen mu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi kuna kuma iya aiko mana da sakonnin ku ta hanyar email a sashinhausa@voanews.com da haka ne kuma muka kawo karshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shirin da ya hada da matasa a duniyar gizo za ku iya samun karin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da kari a shafin mu na internet voahausa.com kuma shafin mu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Gresham da ta da shirin da ba da umarni Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku auni lafiya